Assalamu alaikum ne sauraro. Barka da kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon shirin yanayi zai ci gaba da nazari ne akan illolin tsuntsaye jambaki killer bird da harshen turanci waɗanda jihar Bauchi ta ware naira miliyan 45 don magance su. Baya ga irin barnar da tsuntsayen suke yi wa tsirrai, akwai kuma hadarin da ke tattare da feshin maganin da ake yi don kawar da su, a cewar Malam Ilyas Aliyu Gital, mai baiwa gwamnan jihar Bauchi shawara akan al'amuran noma.
Garin yadda za a yi da su akan samu illa shine yadda ake kashe su. Don kaga tunda na ce maka za su ci wannan abinci a wuni, to a shekara ai za su kawo yunwa a ƙasa. Shi yasa kake ganin duk shekara ake je a nemi inda suke a kashe su. Abin da yasa kuma ba a bari wai sai lokacin da suke tafiya, da za a bi su da jirgi ai a kashe. To maganin da ake kashe su da shi din yana da illa wa muhalli ƙwarai da gaske. Duk abin da wannan magani ya taba, wasu tsuntsaye ne wanda ba su da illa, a'a zuma ne ko dan zuma wanda ke taimaka mana, a'a daidai inda suke watakila akwai ruwan sha, maganin ya fada ruwan sha, duk abin da ya zo sha ruwan nan zai masa illa. A kwarin da za su ɗauki wannan tsuntsun su ci ko kuma wasu abubuwan da za su ci tsuntsun da wannan maganin ya kashe a hanya, su ma za su mutu. So gaba ɗaya kaga gurɓacewan muhalli ya samu. Shi yasa yawanci ba abinsu a kashe su a sama, akan bi su ne inda suke sa kwannan, saboda shi ɗin ma sai an yi dabara in inda suke sa kwai na kusa da ruwa, sai a je a fafare su su bar wurin, sai sun je inda ake gani illansu ba yawa, sai a je su inda suke sa kwai din a fesa musu wannan magani mai guba sosai din, sai su mutu. To shi din ma aka yi kokarin a ga cewa sauran dabbobi masu iya cin tsuntsaye ba su je sun ci ba, saboda su ma za su mutu kuma za su ɓata muhalli. So wannan shi ne babban illansu.
A nasa ɓangaren kuma, shugaban hukumar da ke kula da muhalli ta jihar Bauchi, Dr. Ibrahim Kabir, ya yi ɗauraya ne akan tsarin carbon financing.
Ko dai ya zama bayan an yi amfani da carbon finance wajen zuke adadin abin da aka riga aka watsa na carbon a cikin muhalli, ko kuma a yi amfani da shi carbon finance din a yi financing, wato a biya wani aiki da zai iya ragewa. Misali yanzu za ka samu cewa akwai project, misali kamar makamashi da yake aiki da hasken rana, misali solar. In aka yi amfani da shi, kwarai da gaske, tun da mun yi bayani a baya cewa akwai wani adadi na carbon da yake zuwa daga hanya da aka sani ta gargajiya da ake samar da makamashi na wutar lantarki. To wannan shi na solar din, in aka yi amfani da kuɗi na carbon finance aka yi shi, to zai rage adadin ƙididdigar da muka bayar a wurare daban-daban cewa wutar lantarki ko samar da wutar lantarki yana bayarwa a cikin muhalli na iskar gas. So a takaice dai hanya biyu ne shi ake amfani da shi abin da ake cewa carbon finance, shine a yi amfani da shi wani kuɗi na musamman wadda ya fito daga kamfanoni ko ƙasashe da su ne suke gurɓata muhallin nan, sai a yi amfani da shi a samar da wurin da abin da suka gurɓata ɗin ko iskar da suka fitar zai je ya shiga, shi ne maganar tsirrai da dashe-dashe. Ko kuma a yi amfani da kuɗinsu wajen tallafawa tsare-tsare irin waɗanda suke rage watsuwar wannan iskar gas. So an haɗa waɗannan abubuwa guda uku baki ɗaya, kamar yadda na faɗa a farko, abubuwa ne masu alaƙa da juna. Shi carbon credit kamar lasisi ne da ake bayarwa tsakanin ƙasashe ko kuma tsakanin kamfaninnika, na cewa ga adadin abin da za su iya sakewa a lokaci kaza na iskan carbon. Shi kuma carbon market kamar nan ne umbrella ɗin, ko ka ce kasuwa da ake iya kasuwanci tsakanin ƙasashe da ƙasashe ɗin ko tsakanin kamfaninnika. Shi kuma carbon financing, to kuɗi ne da ake samar da shi daga wannan harka ɗin, daga wannan harka ko wannan kasuwa ɗin, a yi amfani da shi wajen rage watsa ita iskar carbon ɗin, kuma a yi amfani da shi wajen ganin cewa wadda ma aka riga aka watsa ɗin a cikin muhalli ta samu wurin da za ta je ta samu kamar tsirrai, saboda rage illa a kan muhalli.
A wani ɓangaren kuma, la'akari da irin haɗarin da ke tattare da tsarin haƙar rijiyoyin burtsatse da ake amfani da shi a duniya, wanda ya kasance silar wani taro na masu ruwa da tsaki a fannin haƙar rijiyar burtsatse a faɗin duniya, wanda ƙungiyar masu haƙan rijiyoyin burtsatse ta duniya, ko kuma AllDrop a turance, ta shirya cikin watan Afrilun da ya gabata a nan Amurka, kamar yadda mataimakin shugaban ƙungiyar na Najeriya Abubakar Musa Macika, wanda ya halarci taron, ya yi bayani.
To shine aka kawo sabuwar hanya yaya za a bi a samu a hana wannan ruwan na bohole ya gurbata. To wannan taro makasudin shi akan abubuwa guda. Sabuwar hanya ta gina rijiyar, sannan sabuwar hanya ta yadda za a yi grouting, a yi separating contaminated water da pure clean underground water.
Wani kalubale kake gani za a fuskanta wajen cimma waɗannan sabbin hanyoyi na gina bohole ko kuma haƙan bohole?
Wato kalubalen guda ɗaya ne. Ta wajen mu masu gina rijiyoyin burtsatse, akwai waɗanda ba su san aikin ba, sun ga ana aiki la ana samun alheri sun shigo. Na biyu kuma waɗanda ake ma aikin su abinda suke so sauki, wanda Bahaushe ke cewa arhaba ta'adu. Yanzu misali wanda bai san yaya rijiya take ba, idan ya zo za a yi masa bohole sai ya ce okay, akwai kamfani na ɗaya, na biyu, na uku, bari ya bi ya ji wane kamfani ne ya fi sauki, to nan matsala take. Idan aka ce ana neman sauki, akwai casing and screens iri daban-daban, da mai kyau da mara kyau. Idan kana neman sauki sai a samu ka mara kyau, baka sani. To uwa ubatun da muna magana akan grouting, grouting din nan yana buƙatar siminti da yashi da kuma chemical. To kuɗi ne ba kaɗan ba. So in sauki kake so sai a ce okay, to a cire grouting, tunda ba wani abu ne wanda ake gani ba ko bai sani ba. To an cire kudin grouting sai ga kudi ya yara. To waɗannan abubuwa guda biyu shine matsalolin da ake samu har ya kai ga mutane na rasa lafiyarsu, har rasa rai saboda shan gurbataccen ruwa. Sai mutane sun gane, bayan sun gane kuma sai sun san su wane ne masu aikin bohole na gaskiya, waɗanda suka san shi, kuma wane ne zai sa masu kayan aikin da ya cancanta a yi bohole da shi. To waɗannan abubuwa idan mutane suka gane, aka riƙe, aka bi shi, shikenan za a sa matsala za ta kare.
Ai sauraro, iya abinda lokaci ya bada dama kenan cikin shirin na wannan makon. Amma zuwa makon gobe, idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Ibrahim Kabir, Alhaji A.M. Macika da Alhaji Ilyasu Aliyu Gital, da kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Abdul Wahab Muhammad da Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu ake cewa mutara a shiri na gaba.